Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 26 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa harshen Hausa na ƙara bunƙasa a faɗin ƙasar Ghana. Gaba kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'al Masi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin labaran wasanni a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan daren, ga kuma labaran duniyar. Dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a dandalin tunawa da Lincoln da ke babban birnin Amurka a yau Asabar domin bikin cika shekaru 60 da jawabin Reverend Martin Luther King Jr. na I Have a Dream. Kungiyar fafutuka ta Reverend Al Sharpton da kuma iyalan King ne suka shirya gangamin tare da manufar ƙara sadaukar da kai ga yunkurin ƙwatar 'yancin ɗan Adam a yayin da yake fuskantar koma baya. Gangamin na asali da aka yi a shekara ta 1963 ya haɗa hancin mutane kusan 250,000, ya kuma taimaka wajen tabbatar da kafa dokar kare haƙƙin jama'a ta tarayya da dokokin zaɓe a cikin 'yan shekaru da suka biyo baya. Martin Luther King na uku tare da matarsa Andrea Waters King da 'yarsu mai shekaru 15 Yolanda su ne suka ƙirƙiro wannan tsari na al'ada a daidai wannan watan na Agustan kowace shekara. A wani tsatsauran mataki na hana ɗalibai kashe kansu, hukumomi a yammacin birnin Kota na ƙasar India da ya shahara fagen koyar da ilimi sun ba da umarni ga ɗaukacin ɗakunan kwanan ɗalibai da ɗakunan baƙi da sauran wuraren kwana da su sanya fankokin iska na musamman da za su saje da silin a cikin ɗakuna. Umarnin da hukumomin ƙasar suka bayar ya zo ne a ranar 16 ga watan nan na Agusta, kwana guda bayan wani ɗalibi ɗan shekaru 18 ya rataye kansa a jikin fankar silin ta ɗakinsa a wata makarantar horarwa da ke garin Kota. Wannan ne karo na 22 da wani ɗalibi yake kashe kansa a birnin a cikin wannan shekara, adadin shekara mafi yawa da aka samu tun daga shekara ta 2015. Babban ministan Rajasthan yankin da Kota yake ya yi wani taron gaggawa a wani mako a wannan makon tare da kafa wani kwamiti wanda ya kunshi manyan jami'an gwamnati da wakilai daga makarantu da iyaye da likitoci domin magance matsalar kashe-kashen kai da ɗalibai ke yi a Kota. Ministan Ashok Gelot ya ce ba ma son ganin matasa ɗalibai suna kashe kansu. Kwamitin zai binciki dalilin da yasa ake yin kisan kai tare da ba da shawarar hanyoyin da za a dakatar da wannan ɗabi'a ta kisan kai. A cikin shekaru 10 da suka gabata a Kota, sama da ɗalibai 150 da ke shirin zana jarabawar shiga makarantun fasahar ƙere-ƙere da na likitanci suka kashe kansu. Mafi akasarinsu kuma sun rataye kansu ne ta hanyar amfani da fankar iska ta saman silin. Masu kada ƙuri'a a Gabon sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kakagida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru 50. Shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku. Ya kasance shugaban ƙasar tun daga shekara ta 2009. Kafin nan kuma mahaifinsa ya yi shugabancin ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur. Albert Ondo Osa, ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantar Bongo a zaɓen mai 'yan takara 14, ya ce Gabon ba kayan iyalin Bongo ba ne. A makon da ya gabata ne, Ondo Osa ya bayyana a zaman ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa a zaɓen na bana. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar Ukraine General Alexander Sirsky ya bayyana a jiya Juma'a cewa Russia na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Moscow. Sirsky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa bayan wata guda ana gwabza ƙazamin faɗa tare da tauka asara mai yawa a yankunan Kupiansk da Liman. Maƙiya sun sake tattara sojojinsu da kuma kayansu. A lokaci guda kuma suna girke sabbin rundunoni daga yankin tarayyar Rasha. Sirsky ya ce sojojin Rasha na ƙoƙarin ƙara yawan ƙarfin yaƙi da kuma ci gaba da kare hare-hare da kai hare-hare sai dai bai bayar da cikakken bayani ba, amma ya ce sun ci gaba da lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma kai hare-hare ta sama. A ƙarƙashin irin wannan yanayi, dole ne mu gaggauta ɗaukar dukkan matakan da za mu ƙarfafa tsaronmu a fagen daga da ke fuskantar barazana da kuma ci gaba a duk inda ta yiwu, in ji shi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin rahotonta na leƙen asiri na yau da kullum kan Ukraine cewa akwai yiwuwar Rasha za ta ƙara tsananta kai hare-hare a Kupiansk da Liman cikin watanni biyu masu zuwa. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa manufar Rasha a yankin ita ce tsallakawa yamma zuwa kogin Oskil, tare da samar da wani yanki na kariya a yankin Luhansk. A ƙarshe, har yanzu yawancin ƙasar Kenya bai da wutar lantarki kusan sa'o'i 12 bayan ɗaukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinta ba a daren jiya Juma'a, wanda ya yi sanadiyyar rufe babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa, lamarin da kuma ya sa wani ministan gwamnati ya nemi gafarar jama'a da ba kasafai akan yi irinsa ba. Wasu manyan asibitocin Nairobi da kuma ofishin shugaban ƙasa sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa har yanzu suna amfani da injinan samar da wutar lantarki. Ɗaukewar wutar lantarkin na baya-bayan nan a duk fadin ƙasar na zuwa ne makonni kaɗan kafin gwamnatin Kenya ta karɓi bakoncin taron ƙolin Afirka na farko kan yanayi, inda makamashi zai kasance cikin muhimman batutuwa. Kenya na samun kusan dukkan makamashinta daga hanyoyin da ake sabuntawa, amma ababen more rayuwa da kuma zargin rashin kulawa sun kasance wani batu a ƙasar mai mutane sama da miliyan 50.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Tarihi na nuni da cewa Hausawa ne suka kafa kusan dukkan zanguna da suke cikin ƙasar Ghana, domin haka ne harshen Hausa ya kasance harshen da ake mu'amala da shi a matattara al'umma da ake cewa zango a Ghana. Hausawan da asalinsu daga ƙasashen Najeriya da Nijar ne suna samun karɓuwa a matsayin 'yan ƙasa, haka kuma harshen Hausar ke ƙara bunƙasa. Daga Akara ga rahoton da wakilin Idris Abdullahi Bako ya aiko mana.
A ranar bikin Hausa ta shekarar da ta gabata, tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya tabbatar da gudunmuwar da Hausawa suka bayar wajen samun 'yancin ƙasar Ghana daga ƙasar Burtaniya. Haka kuma Hausawa suka ci gaba da bada gudunmuwa wajen ci gaban ƙasar ta fannoni daban-daban. Sai dai duk da haka, Hausawa na fuskantar rashin amincewa daga ƙabilu da wasu jami'o'in gwamnati, inda ake kwatanta su da cewa ba 'yan ƙasa bane, duk da cewa sun shigo ƙasar nan ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Ƙungiyar matasan Hausawan Ghana, wato Hausa Youth Ghana, ta tashi haikan wajen magance waɗannan matsaloli, kuma kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar ɗan masanin sarkin Hausawan Accra Rabi Mauje yace, haƙar su ta fara cimma ruwa.
Mun yi zama da yawa da Zungu Development Fund da representative of the inner citizen Zungu Development Minister, sun gwada kamar lalle sun fara tafiya game da magana da hukuma da ke kula da batun citizenship. In ya so in muna da matsala kan wannan hanya, anytime muka kira su sun gyara wannan. Bayan wannan, next week da mu haɗa su manyan hukuma, sarakanmu, matanmu, mutanenmu, mu zauna in ya so mu tattauna game da batun shi citizenship ɗin. In ya so a bar wulakanci da ake ma wayansu Hausawa in suka je karɓan takarda.
Duk da tasirin da Hausawa da harshen Hausa ke da shi wajen ci gaba da wayar da kan jama'a, musamman mazauna zango a kafofin sadarwa, shin ko me wannan kungiya ke yi wajen ganin harshen ya samu shiga cikin manhajar koyarwa a Ghana?
Eh, gaskiya mun ɗauki wannan shawara da shi shekaran da ya wuce. Har yanzu dai gaskiya muna ciki tafiyan sannu-sannu ne, muna cikin magana da Ministry of Education, Ministry of Tourism, wayansu abubuwa insha Allah suna gwada kamar muka zauna muka tattauna an gyara wayannan duka. Amma ka san kanda masu hukumar ce politicians suke, an su ma dai maganan yana da importance kamar mu wasar kuma cikin media, in muka taka irin wannan hanya insha Allah kaɗan-kaɗan mun cimma wannan buri.
Sarkin kabilar Basara na Accra Ibrahim Bawa ya bayyana tasirin da Hausa ke da shi ga al'ummar zango.
Ni dai ba Bahaushe bane, amma duka mu Hausa muke. Duk wanda ka gannan ga duka ya zo da don taron Hausa. To in ka ce wani yare yake dukkan zango shi ga na Hausa ne, wannan lamari ne na mai daɗin kai ya gani. Kisa taro dai yayi kyau, kuma yana cikin haɗin kai musulmai malamai ina cikin haɗin kai na zumunci.
A yau ake bikin Hausa na duniya, kuma duk shekara tunda aka fara wannan biki, ƙara samun bunƙasa yake yi, kamar yadda Haji Hafsat Kadir English, gimbiyar sarkin Hausawan Accra ta ce.
Sai mu ce alhamdulillah game da lamarin Hausawa, musamman na Ghana, muna ganin cin gaba game da abin da ke kai kawowa, domin idan ka duba wancan shekara da aka yi wannan Hausa Day, da wannan shekara sai mu ce ya samu karbuwa sosai, domin irin gangamin da aka yi, kuma mun samu bayan Ankara kawai ba, wasu sun fito takuradi, kufureduwa, tacima da dai sauransu. Arewacin Ghana an hallaru, ga mata nan, ga mazaje duka, ga sarakai duka, sai mu ce alhamdulillah Hausa ya ci gaba.
Kamar yadda muke da bambancin karin Hausa, kamar kananci, zazzaganci, sakkwatanci da sauransu, shin Hausar da ake yi a Ghana za ta samu wannan matsayi kuwa? Tambayar da na yi wa Farfesa Aliyu Muhammad Bunza kenan na Jami'ar Sokoto a wata ziyara da ya kawo nan Ghana.
Ni a fahimtata ta ɗalibin Hausa, Hausar Ghana ta kai a ce akwai Hausa, Hausar Ghana a ƙa'ida. Domin abin da ke karin harshe shine kalmomi mabambanta, ko hawa da saukan murya ya bambanta a kalma ɗaya, ko ya zamanto akwai furuci na wasu haruffa da za a iya bambanta wani harshe da wani karin harshe da wani karin harshe, to duk akwai su a Ghana.
Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na Amsoshin Tarihi. Salamu alaikum VOA Hausa. Shekarun baya kun taɓa ba da tarihi mai ban sha'awa na ƙofofin Kano. Ni ma ina son a bani cikakken tarihin ƙofofin na Kano. Menene dalilin yin su? Yaushe aka yi su? Mai tambaya Sama'ila Abubakar Kano. Tuwalan Sama'ila, kamar yadda ka ce mun taɓa yaɗa ansar makamanciyar tambayar ka kwanan baya, hasali ma ita ce ansar da za mu baka, kamar yadda wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Farfesa Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Bayar Kano, wanda ya ce
ƙofofin Kano a tarihi sun taso daga 6 suka je 10, daga nan suka zo 12, daga nan suka zo 13. Amma dai a takaice ana maganar cewa ƙofofin Kano guda 13 ne, wato shine ma ake yi wa wanda ba ɗan Kano ba ake tsokanar su, ko kuma ake kalubalantar su. In ka cika ɗan Kano, to gaya mana ƙofar Kano, to shine ake cewa ta Kansakali, ta Kabuga, Gadan Kaya, Duka Wuya, Adama, ƙofar Ruwa, ƙofar Mazuga, ƙofar Ɗan Agundi, ƙofar Na'isa, ƙofar Wambai, sabuwar ƙofa, sannan kuma ƙofar Tawana. Ka ƙofofi 13 ke. To akwai ƙofofi 13 a Kano, wanda su ne suka haɗu da badalan nan, katin ginin nan na bango wanda ke kewaye birnin Kano, wanda shine kewaye birnin Kano da ake cewa birnin Kano, da kuma wajen Kano, wato unguwoyin da suka kauyukan da suka zagaye Kano, irin su Kurna Asabe, irin su Ɗorayi, irin su Gyaɗi-Gyaɗi, irin su Tarauni, daga baya kuma suka zo irin su Brigade, irin su Tudumada, kaga su ne suka kewaye kogo. To shine ake cewa wannan ɗan cikin garin Kano ne, wato wanda yake cikin wannan badalar Kano, wanda ƙofofi 13 nan suke wajen gari kuma, amma kuma cikin Kano su ne waɗannan ƙauyukan da suka zage, dan da ƙauyuka ne
a asalin su,
ƙauyuka ne yanzu ne suka koma,
yanzu suka rikide, suka koma unguwanni,
kaga su Fani Sau, su Kurna Asabe, su Rijiyar Zaki, su Ɗorayi, su Sharaɗa, su Gandun Albasa, su Gyaɗi-Gyaɗi, su Tarauni, abin da ya kewayo ya taho irin su Fage, sannan kuma ya sake kiwa ya zo ya haɗe da irin su Kurna ɗin. To duk waɗannan da ƙauyuka ne kuma suke da shugabanci, amma kuma duk a ƙarƙashin Kano suke.
Tun da ka ce kofofin nan guda 13 ne kamar yadda tarihi ya nuna. Shi mai tambayar yana cewa wai shi me yasa aka gina su waɗannan kofofi? Na san watakila suna da mabambantan tarihi. Da haka watakila za mu fara da guda ɗaya akan me yasa aka gina su kuma waye ya gina su.
To wato kofofin Kano dalilin da yasa dai aka gina su shine idan kai gida ai za ka yi masa katanga ya kare shi ya rufe shi duka dole sai ka samu shiga. To shine dalilin da yasa aka yi kofofin Kano. Kano ta kasance kasa ce wato ai kasa ce mai bunƙasa kuma sai ta kasance Allah ya mata baiwa na arziki da kasan noma da kuma kasuwanni. Saboda haka mutane daga gabas da yamma da kudu da arewa suna zuwa su zo su ci albarkacin Kano ko dai su ciniki su fita ko kuma su zauna. To duk wanda Allah ya baiwa irin wannan ko gari ko dan adam to sai ya zama yana da makiya saboda haka sai ya yi tsaro. To tunda Kano inda aka Allah ya shimfidar da ita a shimfidaddiyar kasa ya shimfida ta ba dutsuna ko wanda za su kare ta. Saboda haka sarakunan nan suka yi hikima
ba dutsuna ko tsaunuka
wanda za su kare ta a ce an yi ta a kasa wanda ko wani zai shigo to dutse zai hana shi wanda zai kawo hari. To tunda waje ne wanda aka Allah yi a shimfidaddiyar kasa to ya kamata su mutanen su yi hikima da za su kare kansu. Sanda suna ƙanana ƴan ƙauyuka suna iya kare kansu idan an kawo musu farmaki da la za su hau ko su hau goren dutse ko su hau dutsen Banisau ko su hau dutsen Tanagar ko su hau dutsen Magwan su kare kansu. To amma in sun yi yawa kuma sun zo sun zauna a shimfiɗaɗɗen waje to ya za su kare kansu? Sai suka kawo hikima kakanninmu na da sai suka yi hikima wanda a yi gini ganuwa badala wacce za ta zagaye Kano. To idan aka yi ta gini aka rufe to ta ina za a shiga ta ina za a fita? To dole ai kofofi. To sai gabas da yamma kudu da arewa sai aka yi kofofi inda mutane za su iya shigowa kuma su fita. Saboda kofofin nan suna da sarkin kofa kowace kofa yana da sarkin ko tana da sarkin kofa kuma sarkin kofan yana da dakaru mayaka a ƙarƙashin sa kuma anan suke. Shine ƙauyuka ma suka tashi a gindin kofar kamar kofar ka buga za ga akwai gari ƙauye ne. To asalin ƙauyen duk dakaru ne sojoji ne wanda suke kare kofar ko da za a kawo farmaki a balla kofar to ba za a iya shigowa ba za su yi abin
nan
za su mayar da martani. Kuma kowace kofa kamar yadda muka faɗa akwai ba kofar da aka gina ba akwai kuma mukulli da ake sa mata. Idan aka sa mata kyaure manya-manyan kyamari ko kuma mukulli da ake rufe ta sarkin kofa shi ne zai rufe. Sannan kuma ba a buɗe kofar sai da safe bayan sallar asuba. To sai a buɗe to duk masu shigowa ko da ayari ne na ciniki sun suka zo tsaya za su yi a bakin kofa sai an buɗe sai su shigo sai su tafi kasuwa da kuma inda suka nufa. In kuma yamma ta yi dab da magariba sai a rufe saboda tsaro. To kowace kofa haka take kowace kofa da sarkin kofa da dakaru masu karewa.
Don haka ko da su masu cinikayya ne za su yi kokari su gama abin da suke yi kafin magariba ta yi kenan.
Wannan daman wajibi. Ai abun kuma da ya sake tabbatar da tsaro kenan. Tsaro na farko shine a rufe. Tsaro na biyu shine duk wani bako to in dai ba ya sami yardar mai unguwa ko dagaci ko hakimi ba to bai sai ya zauna a gari ba ina cin kasuwa ya fita waje tunda ba inda zai zauna. In kuma duk inda za a bashi mazauni to dan sai an sanar da mai unguwa muna da bako kada a ga sabon ifiska bakon mu ne. To ko da wani abu ya faru to wannan mai gidan shi za a ce bakon an zo unguwan nan an yi kaza kuma mun ji kai ne kai bako unguwan nan ba ne hali kaza saboda haka a nemo bakonka. In ko ba kawo ba to kai za a hukunta. To lokacin yadda tsaloci nan yake kuma idan aka yi bako ma wanda zai zauna sai an sanar da mai unguwa an sanar da dagaci sannan kuma a je a sanar da hakimi shi kuma ya sanar da mai martaba sarki. Ko yaushe sarki sai ya san wadanne baki ne suke Kano kuma a wace unguwa suke kuma yaushe za su tafi. To waɗannan shine amfanin kofar. Kuma in ka jibi yadda aka yi lokacin wato tsakanin cikin birni da kowace kofa ma keken fili ne yadda baka tsammani sai ya ƙarar da gudun doki domin an ɗauki makekin waje ne na gonaki na noma wanda ko da za a kawo Kano farmaki da farmakin yaƙi a rufe ƙofofi to mutanen Kano za su iya zama suna shekara ma da sauran ba tare da sun nemi taimako daga waje ba domin suna da ƙasar da za su noma suna da ruwansu da ya ishe su to kuma ga waje ya karto aka ga asaro ya cika to saboda haka yanzu duk gine-ginen sababbin sun yanda da ake cikin gari za ga ai duk wannan filayen gonakin duk su aka mayar filaye za ka gini su wannan wajen da kake ji ana sababbin unguwan nan su Gwammaja da suke ke kofar Waika kofar Dawanau kofar Kabuga kofar Gadankaya kofar Dan Agundi kofar Mai Wambai kofar Mata kofar Mazugal to da tun kafin lokacin da duk filaye ne kawai iyakacin Kano daga wajen Dala inda makafin Dala take ta zagayo ta to ciki wajen ta cikin Dala ta zo wajen Madigawa ta shigo ta zo nan wajen su Kulkul wajen su Mararaba ta tafi wajen su Mandawari ta tafi daga baya aka hada da da ai da hakiran sarki da yake yanzu ai da tattaji ne
kuna haka ne a gidan sarki
ai muna zuwa wannan zamu zo zaka zo maganar ka je da abin ya faru har yazo sai yazo kofin Baito da iyakacin Kano kenan saboda haka duk wannan filin da gidan sarki ne yanzu da sauran filayen nan da duk kajina ga ya maka to duk filaye ne kawai na noma saboda haka mutanen Kano ba su da fargaba ko da ana yaki to za su yi ba za a ce wai ka je ka kai musu farmaki lokacin damuna domin dole za su fito gona a wajen gari a cikin gari ake noma wannan filayen da aka ware shi yasa daman hikiman mutanen dadin sarakunan kenan da suka tashi daukan filin Kana sai suka dauki kowane kamar zira'in mil biyu ko mil uku daga yamma mil biyu ko mil uku daga gabas mil biyu ko mil uku daga arewa mil biyu ko mil uku daga yamma daga kudu duk aka shigo da shi ya zama filaye ne na yin noma da yin sauran abubuwa da yin hikimar yaki da sauransu ko da
atisaya
to haka saboda haka to shine asalin dalilin gina su shine mashiga ne na yan kasuwa da kuma mutane za su tafi waɗansu wurare saboda haka da safe sai a buɗe kofar mutane su fita in kuma yamma waɗanda suka dawo sun da waɗanda kuma za su fita sun zo sun yi shinikin sun fita sai kuma a rufe sai kuma gobe in Allah ya sake kai
da yake tambayoyin nasa masu rassa ne sai ya ce wai a wace shekara ne ma aka gina waɗannan ƙofofi kenan yana nufin shekara guda aka gina su ko kuma a mabambantan shekaru sannan kuma waye ya gina su
wato tarihin shekarun ƙofofin Kano ya bambanta ba shekara guda aka gina su ba kamar yadda kanan a hankali ta rika bunƙasa to da farko ƙofofi kaɗan za a yi lokacin da Kano ta fi ƙarfin haka to sai a yago wani filin wani yankin daga waje sai a sake gina wata gano sai a shigo da fili idan jama'a suka daɗewa ana gan cewa ya kamata a ƙara sai a daɗa ƙarawa
saboda gari yake bunƙasa
haka saboda haka yanzu a takaice da fara gina ƙofofi a Kano shekara 1023 kenan ko da 24
sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan ƙofofin birnin Kano yanzu a madadin mai an samu da tambayar Farfesa Tijjani Muhammad Naniya da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Roma na tattaunawa da Tirsi kan dauko aron dan wasan gaba Romelu Lukaku a kakan wasar ta bana tattaunawar da ke matakin farko na iya kasancewa matakin farko ga kungiyar ta Serie A da yanayin da Lukaku mai shekaru 30 da Tirsi suka samu kansu a ciki Lukaku wanda ya shafe kakar wasar bara a zaman aro a Inter Milan a shirye-shiryen Tirsi na tunkarar kakar wasar ta bana kocin Roma Jose Mourinho ya horar da Lukaku a Chelsea da Manchester Manchester United kocin Manchester City Pep Guardiola ba zai jagoranci wasanni biyu na Premier da kungiyarsa za ta buga ba sakamakon jinyar tiyatar baya da aka yi masa a birnin Barcelona. Kungiyoyin gasar Premier League ta Ingila sun kashe fam biliyan 1.95 a kasuwan saya da sayar da ƴan wasa ta bana yayin da ya rage saura mako guda a rufe kasuwan. Idan muka duba binciken da kamfanin Deloitte ta gudanar an riga an wuce adadin kuɗaɗen da aka kashe a kasuwar bara inda aka kashe fam biliyan 1.92. Rahoton binciken ya ƙara da cewa kungiyoyin na shirin ƙetare fam biliyan 2 cikin kwanaki masu zuwa. Har yanzu babu wani ɗan wasa a gasar Premier da ya kai darajar fam miliyan 100 a bazarar da ta gabata, amma a bana Chelsea ta sayi ɗan wasan tsakiya Brighton Moses Casido a matsayin wanda ya fi tsada. Ita kuwa West Ham United na tattaunawa da Jazz kan yiwuwar ɗauko ɗan wasan tsakiya na ƙasar Ghana Muhammad Kudus da niyyar kawo shi London. Ɗan wasan mai shekaru 23 ya zura ƙwallaye 3 a wasan da Jazz ta doke Ludogorets a wasan share fage na neman shiga gasar cin kofin Europa a Bulgaria ranar Alhamis. Wakilan West Ham sun ziyarci filin wasan inda ɗan wasan na Ghana ya ce watakila ya kasance wasansa na ƙarshe da ƙungiyar ta Holland. Kudus ya kasance abin sha'awa sosai daga ƙungiyoyin Premier a wannan bazaran. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya caccaki shugabar hukumar kallon ƙafa ta ƙasar Luis Rubiales kan yadda ya sumbaci ƴar wasar da ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata Jenny Hermoso. A cewar Prime Minister, bayar da hakuri kan lamarin kawai ba zai isa ba inda aka yi la'akari da girmar abin da ya faru. Hotunan bidiyon da ya yadu sun nuna yadda Rubiales ya kama tare da sumbatar Hermoso a lebe a kan mumbari yayin bikin gabatar da kofin gasar cin kofin duniya ta mata da suka lashe a karon farko a ranar Lahadin da ya gabata bayan da Spain ta doke Ingila da ci 1 da nema. A nata ɓangaren ƴar wasan da aka sumbata wato Hermoso ta ce ko shakka babu bata ji daɗi yadda shugaban hukumar kallon ƙafan ya mata ba kan ba wani abu bane iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a dandalin tunawa da Lincoln da ke babban birnin Amurka a yau Asabar domin bikin cika shekaru 60 da jawabin Martin Luther King Jr. wanda aka fi sani da I Have a Dream. Kungiyar fafutuka ta Reverend Al Sharpton da kuma iyalan King ne suka shirya gangamin tare da manufar ƙara sadaukar da kai ga yunkurin ƙwatar 'yancin ɗan Adam a yayin da yake fuskantar koma baya. A wani tsatsauran mataki na hana ɗalibai kashe kansu, hukumomi a yammacin birnin kotun na ƙasar India da ya shahara a fagen koyar da ilimi sun ba da umarni ga ɗaukacin ɗakunan kwanan ɗalibai da ɗakunan baki da sauran wuraren kwana da su sanya fankokin iska na musamman da za su saje da silin a cikin ɗakuna. Umarnin na hukumomin ƙasar da ya zo ne bayan wato kwana guda bayan wani ɗalibi ɗan shekaru 18 ya rataye kansa a jikin fankar silin ta ɗakinsa a wata makarantar horarwa da ke garin Kota. Masu kada kuri'a gaban sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kakagida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru 50. Shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku, ya kuma kasance shugaban ƙasar tun daga shekara ta 2009. Kwamandan sojojin ƙasa na Ukraine General Alexander Sirisky ya bayyana a jiya Juma'a cewa Rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Moscow. Sirisky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa bayan wata guda ana gwabza ƙazamin faɗa tare da tafka asara mai yawa a yankunan Kupiansk da Liman. Maƙiya suna sake tattara sojoji da kuma kayansu a lokaci guda, suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar Rasha.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi na da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman. ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.